والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان متى أشرن دا شدا غوتا رمضان شكرا تدو لياد داري هدو دا أربعين دا بيو هجرية واندي إداتي da takwas ga watan mayu shekara ta 2021 miladiya muna darasin mu na ƙarshe insha Allah ta'ala na iyayen mu mata da muke gabatarwa a wannan gari mai albarka garin Kumo Akko local government jihar Gombe Nigeria da ikon Allah da taimakon sa da agajin sa yau zamu yi darasin mu na ƙarshe da ya shafi wato kwalliya da ado na iyaye mata a bisa tsarin musulunci kwalliya da ado na iyaye mu mata a bisa tsarin musulunci akwai sharuda da malamai suka rubuta na musulunci cewa wajibi ne duk macen da za ta yi ado kuma za ta yi kwalliya to ta tabbatar ta kula da waɗannan sharuda kamar haka na farko dai idan an yi ado an yi kwalliya to a koye wannan adan a kuma koye wannan kwalliyar a koye ado a koye kwalliya kuma a daina tabarruj ana fita ta jahiliya fita wacce bata dace ba kuma ana bayyana kwalliyar ga wasu Allah ya faɗa cikin alqur'ani cikin suratul nur aya ta 31 وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الله يتي وليضربن بخمرهن على جيوبهن أيانا الله يتي أغايا مؤمني سكي أيغان سمؤمني ماتا سساء وتترك وإدنسو su kiyaye ba komai ya halatta su kalla ba kuma su kiyaye farjojin su kada aje ayi zina kada aje ayi alfasha kuma wala yubdina zinatahunna Allah yace su daina bayyana kwalliya su daina bayyana adan su sai dai abin da ya bayyana wanda shari'a ta ba da dama a bayyana kamar tafin hannu ko fuska ko kafa digadigai wannan shine abin da shari'a ta ware sannan Allah ya ce su sanya hijabi su rufe fuskokin su ko su rufe ainihin wato jikin su wal yadribuna bi khumurihinna ala jubihinna wannan shine ayat da ke magana akan saka hijabi a saukar da hijabi a rufe jiki alillibi wannan umarni ne daga Allah tabaraka ta'ala abu na biyu ya ku iyaye na mata Allah ya ce wa karna fi buyuti kunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula ku zauna a gidajenku ku tabbata a gidajenku ku daina fita irin fita ta yan jahiliyyar farko yawan yawo na mata ba a son sa mace ta zama a yawi kullun baki zama a gidanki kullun ke ne zurga zurga da yawace yawace jikitan jikinan tafi can da inda aka gayyace ki da inda ba a gayyace ki ba kullun koka zargarin ku bata kai kiyawo ba wallahi wannan ba dabi'a ce ta kware ta matan musulunci ba kuma musamman ni ina kan fada a karatu mata masu mota duk matar da mijinta ya sai mata mota ko ubanta ya sai mata mota wallahi idan mijinta bai yi da gaske ba sai ta fi shi yawo ba sa iya zama yanda ka san su kansu ake saboda wannan motar ji za ta yi ga mota a je bata je ko ina ba kuma idan za a fita a motar nan a fita a cire hijabi da yawa yawa daga cikin mata sai kadan wanda Allah ya zaba ko hijabi ba sa sawa da yawa daga cikin su ko hijabi wallahi ba sa sawa ba su saka ba tunda za ta hawo mota kawai sai ta saka gele gele shine abin saka wannan haramun ne ba daidai bane Allah ya miki ni'ima zaki keta dokar Allah ki saka hijabi ki saka niqabi ki rufe jikinki ki hawo mota ki tuka amma ba wai dan mutum kawai dan yana tuka mota shikenan sai ya zama shedani mai zaman kansa ba a wata aya Allah yana cewa ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafuran rahima. Ya kai annabi ka gaya wa matanka, ka gaya wa ƴaƴanka, ka gaya wa matan mu'minai, idan har ku matan mu'minai ne kuma kuna jin cewa ku masu imani ne, to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a saka hijabi ai kasa-kasa da shi, a saka riga ta yi kasa, kada a dangale riga, kada mace ta rinka tafiya kafarta a bayyane, gwiwarta a bayyane, damtsan kafarta a bayyane, haramun ne. Ta rufe jikinta gaba ɗaya daga sama har ƙasa kirf. Wannan shi yafi kusa. Allah ya ce ba za a cutar da ku ba, mutanen banza ba za su cutar da ku ba. Allah mai gafara ne, mai jin ƙai ne. So anan gurin Allah tabaraka wa ta'ala a ayar farko ya ce wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Abinda ake nufi, bai halatta ku bayyana kwalliyarku ga wasu waɗanda suke a janabanku ba, sai abinda bai zai taɓa yiwuwa a rufe shi ba. Za ki kwalliya, za ki caɓa ado, amma bai halatta ba duk wani wanda yake ba mijinki ba, ba ubanki ba, ba ƙaninki uwa ɗaya uba ɗaya ko yayanki ba, ya gani. Duk wacce ta yi kwalliya ta saka lalle, ta saka jambaki da gazal, ta saka hoda, ta gyara fuskarta, ta gyara jikinta, ta saka matsattsun kaya na ado, ta je ta fita, wani ya ganta, Allah sai ya kama ta, kuma Allah bai zai kyale ta ba. Wannan maguzanci ne, kuma koyi ne da Yahudawa, koyi ne da maƙiya Allah, wanda kullum burinsu su fitar da ku daga gidajenku, burinsu su hana ku yi abin da Allah ya ce ku tallata jikinku, kullum ki zama ke kullum a tsiraici kike yawo, gashinki a waje, ƙirjinki a waje, gangan jikinki duk a waje, kayayyaki na rashin mutunci, na rashin kyautawa kala-kala, wanda yau mata suke sawa babu tsoron Allah a ciki. Abin nan yayi muni ya tsananta, kuma ana gane rashin tsoron Allah mata da rashin sanya sutura su lullube jikinsu, musamman idan an zo gidan biki. Idan an zo gidan biki ba kyau lamarin ku, ba kyan gani. An zo fati, an zo ina ne, an zo taro, inda za a yi taro, to mata suna kecire ni da wacce take da abin da za a nuna, da wacce ba ta da shi ma, kowa ma sai ta yi shedancin ta bayyana. Allah ya sauke, Allah ya shiryar da iyayenmu mata. Abu na biyu, sharadi na biyu shine, ba a bayyana jiki ko ado sai ga wanda ya halatta a bayyana masa. Allah ya ce wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna. Ga wanda aka ce ba laifi in kin yi kwalliya ya gani, kamar misalin mijinki aw aba'ihinna, ko kuma babanki ko mamanki, aw aba'i bu'ulatihinna, ko kuma baban mijinki, wannan ko mahaifiyar mijinki, aw abna'ihinna, ko ƴaƴanki idan kin yi kwalliya danki ya ganki, wannan ba laifi bane, aw abna'i bu'ulatihinna, ko dan mijinki tunda haramun ne ya aure ki, ba laifi bane idan ya ga adanki, aw ikhwanihinna, ko ƴan uwanki cikin mata, aw bani ikhwanihinna, ko kuma ƴaƴan ƴan uwanki, ƴaƴan yarki, ƴaƴan ƙanwarki, ko ita ƙanwartaki, ko kuma ko yayanki kai, ko ƙaninki, ko ƴaƴan yayanki, ko ƴaƴan ƙaninki, aw ikhwanihinna ƴan uwa maza, aw bani ikhwanihinna, ko ƴaƴan ƴan uwanki, ɗan ƙaninki, ɗan yayanki, wannan ba laifi. Aw bani akhawatihinna, ko kuma ƴaƴan ƴan uwanki mata, ƴaƴan addanki, ƴaƴan yayarki, ƴaƴan ƙanwarki, wannan babu laifi. Aw nisa'ihinna, ko sauran mata musulmi, aw ma malakat aymanuhunna, ko bayi da kuke tare da su a gida mata, aw tabi'ina ghairi ulil irbati min ar-rijali, ko irin maza da ba su da sha'awa tsofaffi tukub, an gane ko, aw tifli alladhina lam yadhharu ala awrati nisa, ko ƴaƴan ƙananan yara waɗanda ba sa iya gane al'auran mace. Wannan ba laifi, dan mace ta yi kwalliya, ta yi ado, sun ganta. Amma duk waɗanda ba waɗannan ba, haramun ne, haramun ne, haramun ne mace ta bayyana adanta da kwalliya. Ina wanda suke ɗaukan hoton suna aikawa a Facebook da WhatsApp? Ina wanda take caɓa kwalliya ta yi ado tana gidanta, ko tana ɗakinta, ko tana gidan ubanta, ta caɓa kwalliya ta yi selfie, ta ɗauki hoto, ta haska wa duniya? Wallahi sai Allah ya kama ki. ku ji tsoron Allah wai yanzu mace haka kawai sai ta shiga DP din ta sai ta sa hotonta ko ta shiga Facebook ta dauki hoto tana dariya tana yaki hakuri sai ka ce kata tana duna wa duniya baki da kyau baki ma samu kyan baki baki sani bane kawai kina ta shirme duniya duk ta ganki haramun 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 sannan kuma shari'a ta ce mana mu kiyaye ka'idoji na yin ado din koda a gaban mata ne da yawa daga cikin mata sun gafalta da wannan Allah ya halatta muku ku bayyana adanku ga ƴan uwanku mata to amma fa ba a ce ƴar uwarki mace ma ki bayyana mata tsiraicin ki ba gabaki daya akwai abin da sai miji ne kadai a duniya ya isa gani ko babanki ko mamanki bai halatta ba su gani ballantana ƴan uwanki mata amma wallahi ana ba mu labari saboda lalacewar matan musulmi a yau a wasu daga cikin makarantu ko jami'o'i wallahi tsirara suke zigidir suna wanka a fili wannan tana wanka tana hira da ƴar uwarta an yi magana suka ce ai kowa tana da abin da ake gani saboda bala'in lalacewa akwai matan da ba su da kishin kansu saboda haka idan tana tare da ƴar uwarta za ta iya cire ma rigarta wannan bayyana tsiraici ne haramun ne kuma an shiga haƙƙin Allah an shiga haƙƙin shari'a akwai abubuwan da ba mijinki ne kadai ya halatta ya gani ƴar uwarki mace bai halatta ainihin ta gani ba yanzu misalin al'aura ba inda shari'a ta ce dan ƴar uwarki mace ne ki je ki bude al'aurar ki gare ta amma wannan ma ba sai nayi bayani ba muguntar wato shedan ya gama da mata a yau hatta al'aurar ta su billahi al'azimu akwai wanda suke bada dama ga ƴan uwansu mata su musu wani abu musamman mata masu neman mata da muke magana ƴan maɗugo ƴan lesbians lesbianism babu abinda ba sa yi na shedanci da rashin mutunci da rashin kirki rashin jin kunyar Allah rashin bin dokar Allah mace ta bada kanta ga ƴar uwarta mace wal iyadu billah sannan duk abin da al'ada ta bata bada dama a gani ba to bai halatta a gani ba yanzu kan mace ta cire rigarta ko ta cire bireziyarta a gaban ƴan uwanta mata wannan haramun ne la yajuz al'ada ba mu san da wannan ba ba a ce shikenan a ki rinka bayyana al'auraki wasu suna gani ba yazo a hadisi manzon Allah ya ce la yanzuru ar-rajulu ila awratir rajuli bai halatta namiji ya ga al'auran namiji ba walal mar'atu ila auratil mar'a haramun ne mace ta ga al'auran ƴar uwanta mace kuma annabi ya ce wala yufdir rajul ila ar-rajuli fi thawbin wahid kada mutun namiji balagagge da shi da dan uwansa su hadu cikin sutura guda daya su lulluba bargo daya a hada balagaggu cikin bargo guda daya annabi ya hana ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد بيهلت مچه دا مچه سهده چكين واتو زني ديس للببا وانا حديث امام مسلم ني كتاب الحيض باب تحريم النظر إلى الأورات ايرن وانا تبيئة تشيطان چه كما اجي جدن بكي كو اماتا امكرانتا سهده اغدو ديا سللببا اچكين برغو قداء دي حرامون 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 ko an je taro gidan biki da kawarki ku kwanta a katifa guda daya haram ne balagagge da balagagge su shiga mayafi guda daya su lullube sai dai a gindaya wancan ya kalli can wancan ya kalli can kuma kowa da murfinsa guda wannan ko namiji ko mace haramun ne ba daidai bane amma wallahi ana yi abun ba a cewa komai manzo Allah ya hana wannan sallallahu alaihi wa sallama duk kwalliyar da mace za ta yi abu na hudu sharadi kar ta yi kwalliyar da za ta dauki hankalin maza in dai ta yi kwalliyar da za ta dau hankalin maza ta saka kayan da za ta dau hankalin maza to ta sa hijabi ta rufe shi in ta je ƴan uwanta mata ta bayyana musu amma yau ai kuna yin adan ne ma dan a ganku ai da yawan ku mata kun fi yin adan da za a ganku a waje ba abin da mijin ku zai gani ba miji kan kin zauna masa cikin bakin dauda kamar daddawa kullun baki da fasali in dai a gaban miji ne amma in zaki fita waje zaki je ki nuna wa duniya to nan kam kin iya kwalliya mace ta kan iya zama ta yi awa guda a gaban madubi ta leka can ta goge nan ta makale nan ta rataye wannan ta yi wannan da wasu sauransu a je a nuna kawaye a nuna abokane har zuwa ake ana a dauki hoto yaya nayi kyau babu abinda mace take so a duniya irin ta dauki hoto a ce mata ta yi kyau sai aka ce kin yi kyau aka ganki kin yi kyau kin nuna wa duniya kuma kika fada cikin fushin Allah ina riba babu wata riba to haramun ne ku yi kwalliya da zai ainihin wato dauki hankalin namiji dan annabi ya ce kullu ainin zaniya wal mar'atu idza ista'tarat famarrat bil majlis fa hiya kaza wa kaza yani zaniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada hadisi imamu tirmidhi da imamu abu dauda duk su ruwaito wannan hadisi har ma da imamu nasa'i cewa ido yana zina duk lokacin da mace ta taba kwalliya da ado ta tsaba ta yi kwalliya da ado nan maza suka ganta suka yi sha'awa billahi alazim ta sa idan su yayi zina sannan duk lokacin da mace ta fesa turare mai kanshi za a tafi wurin karatu za a tafi makaranta za a tafi lecture za a tafi biki za a tafi taro sai ku ga mata suna gabza turare manzo Allah ya ce macen da kike fesa turare mai kanshi mai daukan hankali mazinaciya ce mazinaciya ce wannan matar mazinaciya ce so wallahi ku ji tsoron Allah mata masu zabga turare wata kan ma saboda rashin wayewa turaren bacci ma na kwanciya bacci take fesawa turaren da ba a fesawa kowa sai in za a kwanta bacci amma da yake ba ta da wayewa tana da kauyanci sai kiga ta zo wucewa kiga turare ya buga sai an bita da kallo wallahi baki da bambanci da mazinaciya inji annabi rahama sallallahu alaihi wa sallam sharadi na biyar duk kwalliyar da mace za ta yi da ado kar ta yadda ta yi kwalliyar da za ta yi kama da namiji duk suturar da zaki sa in dai irin na maza ne haramun ne ki sa manzo Allah ya faɗa la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihin min ar-rijali bin nisa wa la'ana Allahu ku wa la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wal-mutashabbihati min an-nisa bi rijal Allah ya tsine wa mata masu kokarin kamanceceniya da maza mace ta mai da kanta kamar namiji ta sa hula irin namiji ta sa wando irin na namiji ta sa riga irin na namiji ta sa kaya irin na maza haramun 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 ina matan da suke sa babban riga da wando da ya ciki da hulan mijinsu wai suna wasa suna wannan haramun ne duk abinda zaki kama da namiji haramun ne haka kuma namiji yayi kama da mace yaje ya sanya sutura irin ta mata tsinuwar Allah ne wannan hadisin Bukhari ne ya ruwaito shi kuma hadisi ne ingantacce hikimar da ta sa aka tsinewa ainihin wato maza masu kamanceceniya da mata maza masu kamanceceniya da mata ko mata masu kamanceceniya da maza shine dan a nuna mana cewa Allah yana da kishi kuma ya kamata mutum ya zama mai kishi Allah mai kishi ne kuma ya kamata mutum ya zama mai kishi Allah baya yana kishin a saba masa baya so tabaraka wa ta'ala to ya kamata mutane su yi kokari su kiyaye a dan kan mutum zai zo a cikin dan kwalliyarsa da adansa in yayi wasa Allah ya tsine masa albarka bai sani ba kuma an haramta yayin da an haramta yayin da kika yi kwalliya ko kika yi ado ki yi wani abin da Allah ya haramta kamar misali sai kin bari kin yi ado ki ta bin maza ana hira da maza ana bude baki wa maza ana wane ne wa maza ko aje a ta daukan hoto ana yada a duniya a kasan nan mallan an samu mata marasa tsoron Allah su yi tsirara su sa hoton su a Facebook da maganganu na batsa wasu yara suka zo suka kewaye suka ci kwalliya suka fidda tsiraici suka dauka suna yada a duniya su cewa wai su aure suke so dan iyayen ku kuna son auren ga maza nan balagaggu suna neman mata ku je ku kai kanku mana iyayen ku su muku aure sai kun faɗa a Facebook amma dan me saboda a ci mutuncin shari'a saboda a keta tarbiyar addini tarbiyar islama wallahi wannan ba daidai bane a fili yarinya karama yar shekara 16-17 ta dauki hotonta a bidiyo tana yada a Facebook ita wallahi aure take so ita wallahi aure take so maganganu na ta da sha'awa da rashin mutunci wai matan musulmi kuma a ƙasa irin ta musulmi yanzu wannan tana son ta yi albarka yanzu wannan ina iyayenta suke wallahi tallahi ya kamata ku ji tsoron Allah mata kuma tarbiyyar nan da kuke gani babban abu ne da idan ba ku kiyaye shi sai ya kai ku wuta sai ya kai ki wuta saboda yarki da kika kyankishe kika ainihin wato haifeta baki tsaya kika kula da ita ba so muna bakin cikin abinda iyaye mata suke musamman yan mata ko waɗanda suke makaranta ko waɗanda suke jami'o'i ko waɗanda suke kaza ko waɗanda suke kaza da sauransu wannan ba daidai bane ba kenan wannan yana nuna mana a shari'ar musulunci ta yi kokari ta kare muku darajar ku ta kare muku kimanku sharadi na bakwai shine haramun ne ayi kama da mata ayi kama da matan kafirai yayin da kike zo yin ado duk adan da zaki ko duk kwalliyar da zaki karki yadda ke kwalliyar da zaki kama da matan kafirai to wannan kan an riga an rubuta daga cin ado da kuke yi na kama da matan kafirai akwai ƙarin gashi baruka haramun ne iyayena mata ku ƙara gashi duk kowace mace ta tsaya akan gashin da Allah ya bata magana aje a ƙaro gashi a jajjona a ƙara na doki a ƙara na waye a ƙara na waye da sauransu da hankalinki ki zo ki dauki gashin doki ki daura kanki me ya abun sha'awa a ciki kuma ya kamata mata ku sani ba wai fa ƙarin gashi ne yake ƙara muku matsayi da waye a idan mazajen ku ba tarbiya wani ya gaya wa matarsa yace ni ba kyau ne ya dame ni ba ko wani gwalangwaso da wani yangan banza kizo kina tafiya a gabanan kina wani murda jiki kina wani kada jiki kina wani yanga ana miki magana yace bana san iskanci ya gaya wa matarsa yace tarbiya ita ta dame ni in na bada umarni ki yi min abinci mai lafiya da zan ci nayi santi in nace karki je in nace kije in nace ki tsaya in nace tashi wannan shi yafi burge ni amma dan kin zo kina wani gwalangwasan banza saboda kina da kyau ko kina da gashi ko kina da abun ado kina wa mijinki amma zuciyarki ba ta da kyau me amfani ba amfani shi yasa wani namijin za ku ga ya tattare a jikin a wajen matar da wallahi ba wani fasali ne da ita ba amma saboda tsabar ladabinta da biyayyanta da tarbiya wato yafi jin dadin mu'amalar rayuwar aure da ita amma wacce ku inda kika ga balarabi haka take tas amma kuma cikin ta cikin maciji ne guba ne a cikin ta kawai ba ta da aiki sai sara akwai matan da suke sara mijin su kap sai ta sare shi gaba daya saboda halin ta bai da kyau saboda dabi'ar ta ba ta da kyau so ina kira ga iyayena mata a duniya gaba daya ku saukaka wa mazajen ku ku faranta musu kamar yadda kullun muke wa'azi wa maza su kyautata muku manzon Allah ya ce su kyautata muku su faranta muku kada su jefa ku cikin kunci ko wani abin da yayi kama da haka to wannan kenan sannan dangane da kwalliya da ado akwai matan da suke zuwa suna yin kitso a wajen mata kafirai haramun ne mace musulma ta je kitso wajen kafira bai halatta mace kafira ta ga gashin ki ba ina matan da suke zuwa salon din da masu yin salon din kafirai ne ba musulmi bane haramun ne mace musulma ta je ta bude kanta wata kafira ta wanke mata kanta haramun ne ya kamata ku yi kokari ku kiyaye sannan kuma duk abin da za a cutar da miji to kar a yi shi yanzu wani mijin baya so ki shaba kwalliya ki fita saboda yana da bala'in kishi tunda baya so sai ki fita normal kawai sannan ba a son libasin shuhura kayan alfahari kayan da za a yi shahara ki sa kayan da yafi na kowa a garin ku kyau ko ki sa kayan da yafi na kowa muni a garin ku wannan haramun ne duk abin da zaki dauki hankali a galaki na daban ne wannan shi ma haramun ne kuma ana son a yi abu daidai gwargwado banda wuce gona da iri shine sharadi na 10 ko na 9 banda wuce gona da iri banda alfahari da kaya mata banda alfahari da gwalagwalai an zo gidan yi ne an sa gwalagwalai din magana da za a yi ana ta kada wani hannu al'amarin nan na rayuwa dole ne a kula da kaza a yi kaza tana yi tana kada wai kada hannu take wadan aga ta sa gwalagwalai shirme kawai gwal ɗinki na banza idan baki da tausayi gwal ɗinki na banza idan girman kai ne da ke ko kuma an saka gwalagwalai a kirji saboda ana da gwalagwalai da an zo bini ana magana sai a yaye kirji ana bayyana wa duniya ana gani haramun ne a gare ki wallahi irin waɗannan matan kuma zaki ga a waje sun kware da kwalliya amma ɗakin su yanda kika ga daddawa aka kulla aka aje wari da datti kitchen din su ba zai shigo ba toilet din ta kam inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ba kayan tarkace da babu a ciki kazanta ta fitar hankali duk toilet din ta biya kode ya canja kala saboda ba ta wankin toilet ba ta gyarawa amma in za ta fita ke kyace ita ce sarauniyar kyau a garin su ita tafi kowa kyau a garin su ya kamata ku yi kokari ku kiyaye waɗannan dokoki kuma a takaice kada a rinka wuce gona da iri kamar yadda na yi bayani waɗannan sune abubuwa da na so in shin faɗa muku a matsayin sharuɗa da malaman musulunci suka ainihin wato a faɗa abin da ya shafi harkar kwalliya da ado. Kuma Allah shine shaida, muna da maganganu da yawa da darussa da yawa akan wannan kwalliya da adan mata a musulunci. Insha Allahu bade in muna da rai da lafiya, insha Allahu idan muna da rai da lafiya za mu yi darussa masu yawa, ba za su gar darasi goma ba akan abin da ya shafi hukuncen kwalliya na mata, gyaran jiki, gyaran fuska, aske gashin gira, wane ne shiga aje inda ake gyaran jiki idan za a yi biki ko za a aure, duka waɗannan abubuwan insha Allahu ta'ala za mu yi bayani da sharhi akan su. Wataƙila kuma mun samu dama a wani karatukan da za mu ci gaba da yi a wasu wuraren za ku ji labarin su ko ta hanyar kafafen yaɗa labarai insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Iyayena mata, laifin daɗi ƙarewa. Haka muka fara kamar da wasa a farkon watan nan na Ramadana, ana ta zuwa kullum, ana ta zumunci a yi karatu, a yi raha, a isar da saƙon Allah. Alhamdulillahi yau dai wannan shine darasinmu na ƙarshe. Insha Allahu gobe war haka ina jin ƙanshin Kano in Allah ya suwadda. Na fara jiyo ƙanshinta, a gigice nake, so nake maza in koma gida nima. To ina muku fatan alkhairi, Allah ya muku albarka zaman da kuka yi zaman karatu. Kuma ina fatan darussan da kuka ɗauka a wannan wurare na wannan karatu da muka yi na wannan Ramadana, Allah ya baku ikon aiki da shi. Duk wacce ta zo tana da laifi ko zunubi ko a wajen Allah ko a wajen mai gidanta, Allah ya yafe mata. Kuma wanda ba ta da lafiya, muna da marasa lafiya da yawa da aka turo mana takardu, muna amfani da wannan rana, muna muku addu'a, Allah ya muku albarka, Allah ya kyautata muku, Allah ya faranta muku. Ku yi haƙuri da ni wannan shekarar na ɗan ragargaje ku da yawa, ban ragargaje maza da yawa ba, amma dai na muku alƙawari su ma mazan zan ragargaje su, na turo muku kaset ɗin ku ji. Amma ku yi haƙuri a ragargaje ku, ku gyara ku ji daɗin zaman gida, shi ya fi alheri akan a bar ku ku sangarta ku lalace ku yi kaza ku yi kaza. So yanzu muna da abubuwa da za mu yi kamar haka. Na'am. To yanzu ake gaya min cewa albishir duk karatukan da muka yi gaba ɗaya ko tari ne muka yi a nan da na manza da muke tafsirin yamma a masallacin Lamidu Akau na fada, mun yi darussa shi ma alhamdulillahi da ya shafi bayani dangane da saɓanin musulmi da ƙungiyoyi a musulunci. Mun yi bayanin Khawarij, suwaye Khawarij, mun yi bayanin 'yan Shi'a, suwaye 'yan Shi'a, mun yi bayanin 'yan ƙalaƙato, su ma duka mun yi darussa a kansu gaba ɗaya. To su ma da kuma tafsirinmu na dare da muke a nan kan bariki da kuma wannan karatun da muke a gabanku, duka gaba ɗaya akwai su a Bakasi wajen ɗan uwa ɗalibin ilimi Muktari wanda yake da kayan recording. So duk matar da take so za ta iya kai memorinta da wayarta a loda mata karatukan nan gaba ɗaya, da wanda ta zo da wanda ba ta samu zuwa ba, duka a cikin waya a memorinki zai ɗauka. A je a shekara ana ji, a mai da shi makaranta, ba ɗin na zo in ga canji, in ga hijabai sun yi yawa, in ga niƙabai sun yi yawa. A yi muku aure na musulunci, mu ji labarin kun yi biyayya ga miji. Yawwa, to wannan shine abin da muke so Allah ya taimake ku. So muna da program da za mu yi yanzu kamar haka insha Allahu ta'ala. Kamar yadda aka saba duk shekara muna taimakawa ƴaƴanmu marayu na wannan gari da suke tare da mu. Cikin taimakon Allah a bana mun samu damar yi wa yara ɗinkin marayu maza da mata, mun yi musu ɗinkin sallah da yadudduka da atamfofi daidai gwargwado, wanda ga atamfofin nan kuna ganin su a gabanku, mun ɗinka wa yara kusan 300. Alhamdulillahi a gabanku yanzu za a zo a ba su kayan sallansu. Abin da ya sa na ce a zo a yi taro don mu faranta waɗannan marayu. Annabi ya gaya mana duk wanda ya faranta maraya ɗan aljanna ne shi. Yace da ni da mai ɗaukan maraya kamar haka muke a gidan aljanna. So za mu faranta wa yaran nan, za mu girmama su, su za mu zuwa mu fara ba su kayan sallar su, za mu kiraye su ɗaya bayan ɗaya. Yara marayu maza za su shiga layi guda ɗaya, in na gama jawabi layi ɗaya. Haka yara marayu mata su ma za su shiga layi ɗaya, za mu ba su kayan su, za mu sallame su insha Allahu ta'ala, za mu girmama su. Muna fatan muna tawassuli ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, yanda muka girmama waɗannan yara da iyayensu suka mutu, ya Allah mu ma ka girmama mu a gidan aljanna. Ubangiji ya Allah ya Allah duk wanda ya sanya kwabansa wajen taimako wannan marayu ko wajen agazawa Allah Allah kai masa albarka. Teloli da suka taimaka mana, akwai ƴan hizba teloli, akwai matan aure teloli, akwai kuma ɗaliban mu a cikin gari teloli da suka taimaka mana wannan dinki da farashi mai sauki har suka gama kuma basu saba mana alƙawari ba. Allah ya musu albarka. Karab kacab kayan mu sun hadu, illa kawai wata tela guda ɗaya da ta karbi kaya ban sani ba ta kawo ko bata kawo ba. In bata kawo ba zan cire sunanta a cikin addu'ar da aka yi. Ta kawo ko? To an ce ta kawo. To Allah ya saka da alkhairi. Sun yi kokari kwana suke suna ɗin. Wannan na farko kenan. Na biyu, insha Allahu ta'ala muna da ɗaliban mu waɗanda suke bibiyan karatun mu, da mu tsarin wannan karatu muna yi da jarrabawa. Yau haka muke duk shekaru ko? Idan nayi karatu zan yi ta bayani, amma fa zan tambaya. Kamar yadda kullum kuke mun tambayoyin da kuka ga dama, ni ma kuma zan zo ne tambaya na jarabawa. To a mun yi jarabawa, kuma jarabawa ta ba a bada amsa a banza, ina bada maki. Eh, to yau zamu girmama waɗanda suka yi. Ina littafin da yake tare da wannan? Na bada wannan littafin guda biyu na bayar. To shikenan. Ga list ɗin su nan a gabana. Insha Allahu ta'ala kusan muna da wanda suka ci jarraba wannan gaba daya a cikin mata dubun dubun da bata. Muna da mutane sun kai mutum 36, yau zamu girmama su insha Allah. In Allah ya sa yadda wanda suka amsa jarrabawa. Na biyu muna da ai na uku. Wannan duk zamu ba su kyauta tuka kuma duk mutane da abin da zamu ba su. Na uku akwai iyayen mu mata a garin nan wanda mazajen suka mutu. Zawarawa ne dukan su gaba daya. Mazajen sun mutu a ramil kenan. Ba miji, ga tarin ƴaƴa marayu. Ba wanda yake kulawa da ita, wani ubanta ya mutu, mijin ya mutu. Allah ya san zaman da suke. Wata jiya ta zo ta zauna anan a gabana. Kawai sai ta fashe da kuka. Wallahi, shekarar mijinki nawa da mutuwa shekara 16. Me yasa baki aure ba? Tace ba wanda ya zo. Mace ta zauna shekara 16 a garin musulmi tana zaune ba wanda ya zo neme ta. Wata shekarar ta 7, wata yarinya ce ma karama ma yarintar a fuskarta, amma yau shekarar ta 6 tana zaune ko sallama ba wanda ya zo gidansa ya zai aure ta. Kin san me saboda mijinta ya bar mata yaya? Yau duk macen da mijinta ya mutu ya tafi ya batta, to ta shiga uku sai dai addu'a. Nayi mamaki a lokaci ɗaya bai fi minti biyu muka sanarwa ba, wallahi sai da muka samu mata sun kai 70. Suna nan su ma dukansu zamu zo yanzu nan zamu ba su kyauta, dan shari'ar musulunci ta ce a taimakawa matan da mazajen su suka mutu ba su da hali. So zamu girmama su, zamu ba su abin da ya sauka. Su ma na ce su zauna a wuri guda, kuma ina da sunan kowa da sunan mijinta da ya mutu da sunan unguwata. Allah ya ji kan mazajen su, Allah ya ji kan mazajen su, Allah ba su hakuri kuma Allah ba su aure. Wasun su da yawa ba su wuce aure ba, amma abin ya gagara. Abin tausayi, abin zubar da hawaye kwarai da gaske. Na hudu waɗanda za a girmama akwai iyayen mu dattawa. Muna da mata a nan, iyaye masu shekara 80, masu shekara 90, masu shekara 70, masu shekara 60 da wani abu. Sun fi kowa nutsuwa, su ne suke zama a gabana. Su ne ƴan lelen malam, wato su ne shalelen malam, wato ba sa surutu sai kaɗan. Na ga ƙwaya biyu uku haka masu shegen surutu a cikinsu. Yawwa, amma iyayena ne, bayan da zan yi kakannina ne ma. Kullum suna zuwa. Yanzu yau ɗin nan ake gaya min ji akwai tsohuwar da ba ta iya tafiya, ba ta iya ma magana sosai. Ta ce dan Allah, yau za a rufe tafsirin Malam Abdullah, dan Allah a kawo ni in gan shi, in gaishe shi kafin na mutu. Na ce a ɗauko ta ɗan hizba ya goyo ta. Sai an goye ta ma fa. Goyanta ake kamar yadda ake goye jariri. Na ce a ɗauko ta a kawo ta. Kuma za mu kyautata mata in Allah ya so yadda da yardar Ubangiji. Ɗaliban mu ce tana zuwa karatu amma yanzu ba ta iya zuwa, ba gani, ba a iya komai. To irin wannan dattawa muna da listin sun kai mutum kusan 100 da wani abu. Su ma duka za mu sallame su yanzu nan insha Allah. Akwai abin da za mu ba su insha Allah. Na uku, ai na biyar ko na 6 cikin mutane za mu musu kyauta insha Allah ta'ala. Akwai ba ni sunan shi, akwai ƴan hizba mu mata wanda sun taimaka kwarai da gaske. Su ma za a girmama su. Allah ne ya ba su wannan falala, kuma sun yi haƙuri da ku, suke zuwa kafin ku zo, kuma ku riga su tashi. sun yi kokari kware za a girma su Allah girma su gaba daya sai kuma wadanda Allah ya bawa rabo yan azuzuwa zamu fadi ajin da yayi na daya ajin da yayi na biyu ajin da yayi na uku da ajin da ya dau aji a cikin karatun nan da aka yi kuma na riga na san su yanzu haka ina ganin su muna fatan Allah ya bamu dacewa so kowa ya zauna a inda yake kowa ya zauna inda yake kada a tashi in an tashi zan tattare kayana in tafi da su Kano akwai wanda zan bawa a Kano in Allah ya so yadda so a bari musallamu mutane mu bawa kowa da kowa ko ke baki samu kyauta ba ai yar uwarki ta samu ai kuma kina farin ciki to gwanda ki tsaya ma wata kila kite yar uwarki daukan kaya eh Allah ya taimake ku Allah ya baku nasara Allah ya baku dacewa yan hizba sun aiko da takardar godiya ta musamman da addu'a ga malam da kuma dalibai gaba daya Allah ya muku albarka Allah ya mana albarka so kuma suna neman gafara a wajen yan uwa gaba daya yan hizba sun ce duk wacce aka bata mata ku yafe mata maza ma ba su yi magana ba amma su ma haddasu yan hizban mu maza su ma nasu bayanin zai zo a tafsirin maza in Allah ya so ya yarda insha Allah ta'ala su ma akwai kyautar da za a ba su an zo tafsirin maza insha Allah ta'ala Allah ya ba mu yadda zamu yi Allah ya sa mu cika da imani so وبهذا القدر كفايه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت zamu cigaba da program kamar haka yanzu abinda nake da bukata ina so yara marayun nan maza su yi layi daya daga can su zo nan su tsaya za a mika musu kyauta yara marayu maza kawai layi daya to abinda za a yi ku ringa turo mana a abinda za a yi ba akwai akwai Hajiya Fatima Dan Jos nace ku fito da sunan kun ba su alungu ku fito da sunan fili silai daya wadannan ka duba su ga sunan wadannan da ake gani ga baki ɗayan su yara ne marayu layi daya dukkan su gaba ɗaya iyayen su sun mutu zamu kira suna ne so wanda aka kira sunan danta bai zo ba ko bai ji ba za ta iya tasowa ta ainihin wannan ta karbi abin nan danta akawo kayan mata kayan maza a ajiye mun shi anan a ƙasa anan akan nan kayan maza a sauri a fito da shi za mu kira suna ne duk wanda muka kira sunan sa bai zo ba za mu wuce shi wanda yazo kawai shikenan a saurara a zauna a inda ake kada a tashi muna da yara marayu maza sun kai nawa muna da yara marayu ga sunan kusan mutum 107 cikin taimakon Allah mun yi wa Allah godiya ya mana dama ya bamu iko mun musu dinki ga baki ɗayan su yara 107 Allah ya saka da alkhairi ba ni microphone a hannu Muhammad zo ka ciro microphone din nan ka hada mun shi da hannun nan gaba ɗaya saboda abin da yayi mana hai duk yaran kan ana ji na ko to shine ake son ka tsaye da ita Na'am na'am to kuma duk a fito mun da yara marayu mata su ma ai musu layin su daya yara marayu mata ai mun layin su daya
shi wannan ba sai ta yi ke da wannan ba ta ɗole shi an gama